أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، yankwa musulmi da muka haɗu a wannan masallaci, ina muku gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau muna ranar Lahadi 21 ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1445, wanda ya daidai da 31 ga watan uku miladiyyar Isa ɗan Maryam alayhi salatu wassalam shekara ta 2024. Dandasawa daga inda muka tsaya na tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka, muna cikin tafsirin suratul Mursalat. Jiya mun tsaya daidai aya ta 40, yau da yarda Allah za mu tashi farkon aya ta 41. إن المتقين في ظلال مبرور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في ظلال مبرور. وفواكه مما يشتهون.
Na karamci da daraja da ni'ima a gobe a gidan aljanna. Allah madaukakin sarki ya ce innal muttaqina fi dhillalin mubin. Ai lalle waɗanda suka ji tsoron Allah, suka ji tsoron haɗuwa da Allah, suka yi ruku da abin da Allah madaukakin sarki ya umarce su da shi, kuma suka hannu da abin da Allah madaukakin sarki ya hana su, to lalle waɗannan mutanen za su ni'imtu a ranar gobe alkiyama a cikin innuwa. Innuwa wanda take tun a farfajiya alkiyama, innuwa wanda take ta al'arshi. Kama yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu, sab'atun yazilluhumullahu fi zilli yawma la zilla illa zillu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mu cewa akwai wasu nau'ika na mutane guda bakwai. Allah madaukakin sarki zai sa su a cikin innuwar shi ta al'arshi ranar gobe alkiyama, lokacin da babu wata innuwa sai wannan innuwar ta shi. daga cikin mutanen nan yace shabun nashafi ibadatillah. Daga cikin su akwai matashi saurayi wanda ya tashi yar rayu a cikin bautar Allah madaukakin sarki, ya zana nau'ika na mutane guda bakwai wanda yace duk wanda ya samu ya shiga cikin irin waɗannan mutane to Allah madaukakin sarki zai sa ya a cikin innuwar shira da mubarakiya. Bayan wannan kuma Allah madaukakin sarki ya ce masu yin tsoron Allah waɗanda suka karɓi abin da annabawa suka zo shi suka yi imani da shi to baccin wannan innuwar ta farfajiya a kiyama a cikin aljanna ma bayan an yi hisabi kowa ya samu makomashi a cikin aljanna Allah madaukakin sarki zai sa su a cikin innuwa ta ƙarƙashin ta cikin aljanna innuwar da ba ta da zafi kuma ba ta da sanyi wanda yake cutarwa. Allah madaukakin sarki ya ce wa uyun kuma tattare da su akwai idanuwa na ruwa suna kunduwa da ko'ina suna ni'imta da wannan ni'ima. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin hadisin da Imam Ahmad ya fitara a cikin Muslim nashi, al-Imam Ibn Kathir ya kawo hadisin a cikin tafsirin shi, yake cewa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai innuwa a cikin aljanna, innuwar da ƴan aljanna za su shiga ciki. Mutum zai hau doki mai gudu ya yi shekara wadda take ta duk ta shekara gudu ta yi ya ta shekara duk amma ba zai kare wannan innuwa da na innuwa ce wadda ba ta da iyaka. Allah madaukakin sarki ya gaya mu za su ni'imtu da wannan innuwa. Wannan innuwa kuma saɓanin innuwar da aka ce za a sa waɗanda suka kafirce, saboda su an gaya mu cewa za a sa su ne a cikin innuwa zi salatu shu'a wadda tana da reshi shika guda la zalilun wala yughni min Allah. Ita wacce innuwa ba ta da innuwa, kawai an sa mata sunan innuwa ne amma ba ta da innuwa, kuma umma akwai ta la tughni min Allah. Allah madaukakin sarki ya ce ba ta wadatarwa daga abinda mutum yake shiga innuwa saboda shi ba zai samu amfanin da ake samu ba idan an shiga innuwa. Za su gudu su tsira suna neman mafita daga zayir da ɗan wutan jahannama da yake kai musu, sai su zamura sai a musu su gani ga ya can kamar innuwa ce, sai sun yi sun shiga ciki sai su iske ta mayu wutar da suka yi toci tsanani. To saɓanin su mutanen ƙwarai su za su kasance a cikin innuwa wadda take daidaitatta, innuwa wadda take mai sanyi wanda bai cutarwa kuma babu zayi a cikinta. Kuma bayan haka ga igiyoyi na ruwa suna gudana a cikinsu. Yanzu muna cikin azumi kuma muna cikin yanayi wanda yake mai zafi, kowa yanzu yana gane ma'anar me ake nufi da innuwa wadda kuma ga gudanar ruwa a ƙarshenta. Saboda a yanzu za ka ga mutane suna jika innuwoyinsu, wani yana kwance ma za a dinga zubo ruwan daga bisa ruwa, wani yana ciki kayan ya shiga duka sai a jike ta, wani yana ciki yana bubbula ruwa duk inda ke da kwai daga wajen ruwan da ko'ina ba dan koyi ba dan neman sanyi. Shi yasa Allah madaukakin sarki dan ya cike musu ni'imarsu, ya cike musu ni'ima ta innuwa ta jin daɗi ta kai matuƙa, sai ya ce kuma tare da wannan innuwoyin da suka ciki akwai ruwa na ruwa, igiyoyi na ruwa ko'ina suna kewaye da su. Dama Allah madaukakin sarki ya gaya mu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, ita aljanna ƙasar ta ƙoramu ne suke gudana. Idan ka gani ga innuwa kuma ga ruwa na ta iya ƙasa, kamar kai ne yanzu cikin wanga zayin a ce ga ka cikin gidanka kana da innuwa mai sanyi kuma ga bisir gabanka da ruwa waɗanda suke masu sanyi wanda bai yi yawa kuma mai cutarwa. Duk lokacin da kake so ka wada cikin ruwan nan ka yi to kuma ka yi zama cikin wannan innuwa duk zayin gada ake da ranar gada ake kai ba ka shi. Allah madaukakin sarki wannan kaɗan daga ni'imar da Allah ya yi wa ƴan aljanna wanda kuma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu innuwa ce ta daban, ba irin innuwa ba ce ta mutum. Malamai suna cewa duk abin da aka ce akwai shi a aljanna muka ga akwai irin shi a duniya, to ana gani ne daidai hankalin mai gane fahimci ni'ima. amma ko kadan babu gam tsakanin ni'imar da ke da kai duniya da kuma ni'imar da ke da kai aljanna. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki yayi mana adam tanadi a cikin wannan aljanna abubuwan da idanun shi basu taba gani ba, abubuwan da bai taba rayawa ba a zance shi cewa zai samu irin su. Mun gani a cikin tafasirin da suka gabata irin ni'imomi da yan aljanna za su kasance a cikin su, ni'imomi ne wanda suke masu yawa. Kuma a nan gaba ma cikin surorin da za su biyo baya za mu yi ta ganin ni'imomi tanadi wanda Allah madaukakin sarki ya yi ma yan aljanna. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari yake gaya mu wadukhiluhum sillan zalila, za mu shigar da yan aljanna innuwa wadda take ta kai matuƙa a inuwa, innuwa wadda take karɓa sunanta na inuwa. Saboda sanin mu ne ko a nan duniya ba kowace inuwa ce ke karɓa sunanta ta inuwa ba. Saboda za ka kawo ta inuwa ta kai inuwa amma ko kuɗi za a baka ba za ka zauna ciki ba. Saboda ba mamaki bedi ne gashi nan layi a nan ya cika amma ƙarƙashin shi dauka ce, ƙarƙashin shi duk bayan gari ne, ƙarƙashin shi shara ce mutane ke zuba, inuwa ce ba mamaki akwai sai amma mutum ba zai iya zuwa ya zauna cikin ta. Ko kuma ga ta inuwa ce amma la tughni minallah, ba ta kare mutum daga zahin da yake shi in ya shiga cikin ta kamar yana ga rana. Shi yasa za ka ganin kowa yana nema ma kanshi inuwa wanda ta dace da shi. Sai sa Allah madaukakin sarki ya ce za mu shigar da su inuwa wanda take inuwa, inuwa wanda ta karɓa sunanta na inuwa wanda dukkan wani amfana da ake samu ga inuwa a kwashe ga wannan inuwa. Allah madaukakin sarki ya gaya mu cewa mathalul jannatin lati wu'idal muttaqun tajri min tahtiha al-anhar ukluha da'ikun wa zilluha. Allah madaukakin sarki ke ga misalin aljanna wanda Allah ya yi alkawarin ta ga waɗanda suke jin tsoron shi, ga waɗanda suka yi imani da manzon shi suke bauta mishi yadda ya umarni, suke kiyaye dokokin shi ba su saba mishi. Ya ce ƙoramu suna gudana ƙarƙashinta ukluha da'ikun, abincin aljanna mai madawwami ne bai karewa har abada. Haka ma Allah madaukakin sarki ya ce wa zilluha, haka inuwar ta ma ba ta jaye ba. Yau za ka gani inuwar mu tana duk yadda mutum yake jin daɗinta, duk yadda mutum yake ƙawatar da ita, za ka ga duk yadda yake jiƙe ruwan shi share ta. Akwai lokacin da in rana ta kuntun gewaya ta ruwan za ta haske duka ruwan, za ka sai da kanshi sai ya yi ta yawon wannan ruwan. Saboda inuwa tana jayewa tana gusawa, akwai lokacin da dare zai zo ba ka buƙatar inuwa, akwai lokacin da sai duk inda kake ma ranar ba ta fito ba ka buƙatar inuwa. Amma inuwa a aljanna Allah madaukakin sarki ya ce ukulu hadain wa zilu, inuwa tana nan yadda take ba yira a ce rana ta yi ta jaye ko kuma marice ya yi ta yi nisa ko kuma sai mun ɗauki kujerun mu koma nan saboda inuwa ta koma can, a'a duk inda muke zaune cikin inuwa ne. Allah madaukakin sarki ya data mu da shiga gidan aljanna. Allah madaukakin sarki yake gaya mu a cikin suratu Yasin inna ashabal jannati yawmun fi shughlin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin ala al-ara'iki muttakin, lalle su yan aljanna a ranar alkiyama a farfajiyar alkiyama fi shughlin fakihun suna cikin lamurra, suna cikin ni'imtuwa da abubuwa waɗanda Allah madaukakin sarki ya yi musu tanadi waɗanda suke masu yawa. Fakihun suna masu murna, suna masu dariya, suna masu jin daɗi, suna masu walwala. Allah madaukakin sarki ya ce hum wa azwajuhum fi zilalin ala al-ara'iki muttakin, da su da matansu wanda aka ba su a cikin gidan aljanna, Allah ya ce suna cikin inuwa a bisa wasu gadaje, gadaje na alfarma, muttaki'un suna ginshiƙe kowa ya kwanta a ginshiƙe bisa gadon shi wanda aka ba shi na aljanna, suna ƙarƙashin inuwa a ranar gobe alkiyama. Wannan kaɗan daga cikin ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya yi tanadi ga waɗanda suka yi imani da shi. A nan Allah bayan ya gaya mu zai saka ma kafirai waɗanda suka bauɗe mishi, suka ƙi imani da abin da annabawa suka zo da shi, ya gaya mu cewa zai sa su inuwa wadda ba ta da ƙwari, inuwa wadda ba abin da take ƙara musu sai zai, waɗanda kuma suka yi imani suka bi shi, Allah malaikin sarki sai ya ce zai saka musu da innuwa wanda za su samu duk abin da suke so a cikin ta, innuwa wanda ta kai matuƙa a cikin ni'ima. Allah malaikin sarki ya ci gaba da gaya mu cewa so da yawa za ka gani idan mazauni ya samu majalisi ya kai majalisi, za ka ga ana neman abinci, bayan abinci za ka ga ana neman abin sha, da wuya majalisi dai ba na ruwa ba ne, a zauna awowi da yawa a tashi ba ci komi ba. Sai irin majalisanmu na yanzu wanda wani in zai ce sai ya gewa ya daɗe ya ce ya dawo kuma ya ci gaba da zama da abokan shi tsaba kowa, amma dai majalisi in dai na arziki ne za ka ganin mutum da wuya a zauna sama da awa biyu uku ba a ci wani abu ba tare ko mun kankanta shi. Sai sa Allah madaukin sarki bayan ya gaya mu ni'imar da za su kasance na zaunawa da su da iyalinsu da matansu a cikin inuwar nan, sai ya ce wa fawakih mimma yashtahun, za a biyo su da kayan marmari, kayan ɗanye na daga abun da suke sha'awa, kayan ɗanye kowane iri. Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya wa a cikin aljanna wa fakihatan kathira la maqtu'atin wa la maqtu'a, da kayan ɗanye wanda suke masu yawa, kayan marmari kathira la maqtu'a ba su yankewa wa la maqtu'a kuma ba a hana musu. Allah madaukin sarki ya gaya mu cewa ɗan aljanna a gidan aljanna zai kalli sama, a cikin asalin da Ibn Jurayj yake ba da labari ya ce ɗan aljanna zai kalli sama ya ga itaciya ga ta nan ta kai itaciya da ɗiyanta sun nuna, kawai zai ji a ran shi yana son wannan itace, wannan itace sai tayo ƙasa tayo ƙasa ya ciri daidai abin da yake so ya sha ci. Allah madaukin sarki ya gaya mu cewa la maqtu'a wa la maqtu'a ba su yankewa. A yau gidan duniya duk kuɗinka akwai lokacin da wani kayan ɗanyen ba lokacin shi ba ne, ba ka samu shi, diyan da kake da kuɗi kake buƙatar shi zai yi wahala ka same shi, ko kuma kayan ka same shi sai ka sha wahala, ba maki sai ka kashe makuntan kuɗi don ka tura wata ƙasa a sau a yi goma shi saboda a yankin da kake bamu shi a lokacin. Amma a gidan aljanna Allah madaukin sarki ya gaya mu cewa waɗannan kayan ɗanyen ba su yanke ba, kowane lokaci za ka samu kayan ɗanye kowane iri, kowane iri kake buƙata, kuma muradi kawai ɗan aljanna zai yi a cikin ran shi ya ji yana son kaza wannan abu zai wato mishi. Cikin labarin da cikin asarin Ibn Jurayj yake cewa ɗan aljanna zai ga tsuntsu, tsuntsu kyakkyawa ya wuce saman shi, kawai sai ya shi ina ma ya samu wanda tsuntsun gazashe da zahiri ya ci, kayan ya gama wannan tunanin zai ga tsuntsun nan ya wado musu da shaƙi ya wado mai gazashe a gaban shi da zahiri kuma zai doka ya ci. Allah madaukin sarki ya ce za a zo musu za mu gani ana Allah subhanahu wataala bai tsaya ba ma yadda ya cewa za su ci abinci za su ci, amma a suratul waqi'a Allah ya gaya mu wala ni tsairin min ma yashtahun wa hurun bi ka amsalin lu'lu'in maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah madaukin sarki ya gaya mu da nama na tsuntsaye wanda suke muradi wanda suke rani. Malamai suka ce saboda Allah madaukin sarki ya kawo nama na tsuntsaye saboda ko a nan gidan duniya za ka gani babu naman da ya yi daɗi kuma ya yi tsada ka wani naman tsuntsaye, ya yi komi daɗi kuma ya yi komi tsada. Al-Imam Ibn Qayyim yana cewa ya haƙa lahiya, ya yi lahiya a gangan ki. A yau a likitance za ka yi da yawa an ce mutum ya bar cin jan nama, jan nama ya bar cin naman shanu ke, ko kuma shi ya ce ya bar cin naman rago ko ya bar cin na ƙananan musashi, amma da wuya ka yi an ce mutum ya bar cin kaji, da wuya ka yi an ce mutum ya bar cin tantabaru, da wuya ka yi an ce ya bar cin zari, to waɗannan duk sun fi ne na tsuntsaye. Al-Imam Ibn Qayyim yake cewa sun yi sauki ga ciki, sun yi sauki ga ɗayan hanji, shi yasa Allah madaukakin sarki ko a ni'imar shi ta aljanna sai ya kibance su da yin ya ce wala ni tsairin min ma yashtahun, da nama na tsuntsaye wanda suke buƙata. Bayan shi bayan mutum ya ci nama ya ƙoshi zai yi tunanin kayan marmari, shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa fawakih min ma yashtahun, da kayan ɗanye irin wanda suke buƙata a cikin aljanna. Allah madaukakin sarki ya gaya mu cewa wadaniyatan alaihim zilaluha wa zullilat qutufuha tazlila, innuwa ɗan aljanna tana yin kusa da su kuma kayan marmarin aljanna ana sa su dubo su yo kasa kasa da su mutum ko kwance yake yana gishinde a bisa gadan shi icce zai dubo mai dadiyan shi ya cira daidai abin da yake bukata shi wannan isan ni'ima kenan a nan duniya sai an nemi icce wani lokaci sai an tura yaro karami an hauda shi wasu icce zai rinka tsoma gurin ko kuma sai an yi wani icce dogo ban sani manoma suka ce mishi ba dorai dorami sai an yi dorami don a dinga kasoman gurin wani lokaci yaran suna so sai ta jiwa da gungu Allah madaukakin sarki ya ce yan aljanna suna kwance itatuwan da kansu za su dinga kawo kansu da kansu za su dinga dubowa dan aljanna ya cire daidai abin da yake so ya cire ya ci wannan cikin ni'ima kenan da dan aljanna da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu aljanna za a ce musu bayan wannan kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun ku ci ku sha ya ku yan aljanna ku more ku ji daɗin ku yi murna ku saboda abin da ku kasance kuna aikatawa a gidan duniya ku ci daga waɗannan kayan ɗanya ku ci daga wannan nama ku sha daga waɗannan ruwan da ke bulbulowa ku sha daga wannan madarar Allah subhanahu wa ta'ala ya ga fiha anharu min ma'in ghairi asin wa anharu min laban lam yataghayyar ta'amu wa anharu min khamrin ladzzatan lisharibin wa anharu min asalin musarrafa wa lahum fiha min kulli thamarat Allah madaukakin sarki yake cewa akwai ƙoramu na ruwa ruwa waɗanda suke masu daɗi ba a yi ruwan na duniya ba akwai ƙoramu na zumuwa zumuwa wadda take fatatta a yanzu da kuɗinka ma ka da sha wani abu da sani kake sha amma da kuɗinka zai yi wahala ka sha zumuwa ka rance ka ce zumuwa ce ka sha kai dai ka ba da kuɗi an baka zumuwa ka sha amma ba ka sani ka sha saboda wuyar da take yi amma Allah madaukakin sarki ya ce ya aljanna su za su rayu ne cikin ƙoramu na zumuwa zumuwa wadda take tatatta zumuwa wadda take tsantsanta ba a garwaya ta da sukari ba ba a garwaya ta da komi ba ba abin da aka samu Allah madaukakin sarki ya ce kuma da ƙoramu na giya haka kuma da ƙoramu na madara duka Allah madaukakin sarki ya yi mai aljanna tani ya ce kuma suna da dukkan nau'ika na kayan ɗanye da suke so a ciki Allah madaukakin sarki ya ce za a yi umarni a gaya mana aljanna kamar yadda za a gaya mana ɗan wuta cewa ku ɗanɗani azabu saboda aikin da ku kasance kuna aikatawa haka za a ce mana aljanna ku ci ku sha kuna masu morewa kuna masu jin daɗi kuna masu murna bima kuntum ta'malu saboda abin da ku kasance kuna aikatawa Allah madaukakin sarki zai gaya musu a duniya kun sha wahala a duniya an dinga tsangwama a duniya an dinga ce muku ɗan tsananin addini a duniya an dinga ce muku ɗan izala a duniya an dinga ce maka ustaz abokanka sun dinga yi ma dariya sun dinga yi ma izgidi a cikin gida mata sun dinga yi miki izgidi suna miki izgidi saboda kina ruku da addini kin sha wahala to Allah madaukakin sarki zai ce wannan wahala da ka sha a duniya to dalilin ta yanzu kai ma ka cika sha ke ma ki ciki sha bima kuntum ta'malu ki ciki sha ki more ka cika sha ka more ka yi walwala ka ji daɗin ka saboda abin da ka kasance kana aikata saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu babu wanda zai shiga aljanna da aikin shi amma ya ce masahaban shi walakin saddidu wa qalu ku kwatanta kuma ku yi kusa da aikata alkhairi a nan malamai suke magana suke bayani cewa nan Allah madaukakin sarki ya ce bai ba kuntum ta'malu kuma can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda zai shiga da aikin shi ko da shi malamai suka ce saboda babu tana zuwa badaliya kuma tana zuwa sababiyya a nan Allah madaukakin sarki ya ce bima kuntum ta'malu saboda sababi aikin ku shi ne sababi na shiga aljanna amma ba wai saboda shi ba ne tak aka sa ku aljanna rahama ubangiji ce kamar yadda imamu shintite ke gaya mu yake cewa dukulul janna ibtida ata'u min Allah shiga aljanna wa ruku kyauta ce ga wajen Allah saboda da za a ce a yi ƙididdiga dukka kowa aikin da ya yi ma Allah a yi ƙididdiga tun a nan duniya ni'imomin da yake ciki shaida da yake yi abinci da yake ci ya kasa yi kwana da yake yi ya tashi, rana da yake gani da dare da wata da sauransu, a ce dukkan kowace ni'ima za ta biya aikin da yake yi zai biya wannan ni'imar da yake. Da ko ni'ima guda ba zai biya, ko ni'imar sheda ayyukan da muke ma Allah ba za su biya ba. Shi yasa malamai suka ce babu cin karo da juna tsakanin wadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa babu wanda zai shiga aljanna da aikin shi sai dai Allah madaukakin sarki ya lullube shi da rahmar shi. Da kuma nan fada Allah madaukakin sarki ne yace bima kuntum ta'malu, da sauran ayoyin da za su zo nan gaba wanda suke nuni cewa Allah madaukakin sarki yana ce ma ya aljanna su shiga aljanna saboda abin da suka kasance suna kar aikatawa. Malamai suka ce nan aiki sababi, aiki sababi ne naka shiga aljanna, amma ba shi bane 100% zai kai ka aljanna. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu duk wanda aka yi ma munakasha ta hisabi zai halaka, duk wanda Allah madaukakin sarki ya tsare shi ya mushi dalla dalla na hisabi kadai to zai halaka. To balle kuma a ce aikin shi ya bashi dama ya shiga aljanna, da haka shi aiki sababi ne. Shi yasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sabban shi suka tambaye shi bayan ya ba su labarin cewa Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta komi, ya kaddara komi, ya kaddara dan wuta, ya kaddara dan aljanna, ya rubuta wanda zai shiga wuta, ya rubuta wanda zai shiga aljanna. Suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to yanzu aika da muke shin za mu yi aiki ne a bisa abinda Allah subhanahu wataala ya kaddara, ko kuma za mu yi aiki ne a bisa wani abu? Yace musu dukkan kowa aikin da yake yi zai yi shi ne a bisa abinda Allah ya kaddara. Suka ce to idan haka ne, idan Allah ya riga ya rubuta ayyukan wuta, ya riga ya rubuta aljanna, kuma ya ce rufi'atul aqlam mujaffatus sur, an dauke alqalum ma takardu sun riga sun bushe, kenan wannan ke nuna duk wanda aka riga an rubuta shi cikin ayyukan wuta to dan wuta ne, ba yanda za a yi sauri. Wannan ke nuna kuma duk wanda aka riga aka rubuta shi cikin ayyukan aljanna to dan aljanna ne, ba yanda za a yi sauri ya sauya. Sai sahabbai suka ce to dan me za mu yi aiki, dan me za mu zo mu tabbata muna neman aljanna, dan me za mu zo mu kiyin abubuwan da zukatan mu suke so dan mu kare kanmu daga shiga wuta? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu iman wai aiki fa kullun yassara lima khuliqa, wai aiki kowa Allah madaukakin sarki zai sauke mishi, zai sauke mishi hanyar da aka kaddara mishi, hanyar da Allah madaukakin sarki ya rubuta mishi ita to zai sauke mishi ta dinga aiki irin da waɗannan mutane. Shi yasa zaka gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari, ɗayan ku zai kasance yana aiki irin aikin aljanna, sai ya kai tsakanin shi da shiga aljanna bai wuce zira'i ɗaya ba, sai ya koma aiki irin aiki na ƴan wuta, sai kuma ya shiga wannan wuta. Wannan dalili kenan na cewa Allah subhanahu wataala ya riga ya rubuta shi shaqiyyu. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullum yake umarta sahabban shi, yake yawan yin addu'a, kuma yake umarta sahabban shi da su roƙi Allah, ya Allah mai sauya zakata ka tabbatar da zakatanmu a musa addininka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba mamaki ɗayan ku zai dinga aiki irin aikin ɗan wuta har sai ya kasance tsakanin shi da shiga wannan wutan sura zira'i ɗai, sai ka gani ya koma aiki irin aikin aljanna, kuma ya shiga wannan aljanna. Saboda Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta shi dan aljanna ne tunda aka halicce shi. Sai sa Allah yake aiko mala'iku, cikin abin da ake aiko mala'iku su yi mu jinjiri a cikin cikin mahaifin shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa yu'maru bi arba, za a umarce su da su mashi abu hudu, bi katabi rizqi, su rubuta arzikin shi, duk arzikin da zai samu duniya Allah madaukakin sarki zai yi umarni su rubuta shi. Dan haka mutum duk ya bar batar shi wahala, mutum ya tsaya ya kama hanya ya yi roƙo da sabba na samun arziki, sauran ya bar ma Allah. Duk dubara ka duk yanda kake son kuɗi, duk yanda kake tattara su da halal da haram, ba za ka wuce arzikinka, ba za ka wuce abin da aka rubuta ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mu cewa inna ruhal qudus, inna ruhal qudus kad nafasa fi rabbi, inna ruhal qudus kad nafasa fi rabbi, أن النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها. يجب أن تقول الله وأجبه في الطلب. يجب ملائكة جبريل يا كي كسامش أتنزل شيء شيء شيء. باب وتر إذا تموت. تموت أدوميا. face sai ta tattare arzikin ta. In Allah subhanahu wataala ya kaddara ka zama miliyardar, to sai ka zama koda da ya tsora mutum biyar ka mutu, sai ka samu waɗannan kwanan, sai dai ka mutu kamar su. In kuma Allah bai kaddara ka za samu koda miliyan guda bace a rayuwarka, koda za ka rayu shekara ɗari sau ɗari, shekara ɗari sau ɗari, kuma kullum kana bakin kasuwa, kullum kana buɗe shago, duk inda ka shi wata gara ba sa ka duba da mu, to ba za ka mallaki wannan kuɗin. Shi yasa za ka gani wani tinkayen a hanyar ka, tinkayen ka sanya zuwa duniya yake zuwa kasuwa, amma har yanzu za ka ganin bai yi kuɗi ba. Sai ka ga wani ya taso yana zaune fara su bai zuwa kasuwa, daga waya, waya ce suka yi da wani, zai ce mutu zo ga wata haraka, da ganin shi kenan ya samu, ya samu layukan da kakan kakan shi wanda yake ta zuwa kasuwa, babu garin da ba a san shi ba, babu ƙauyen da bai sani ba, wajen cin kasuwanci, amma bai samu wannan kuɗi ba, saboda Allah madaukakin sarki ya riga ya yi umarni da a rubuta arzikin kowa, kuma manzo Allah ya gai kowa ba zai wuce arzikin shi. Haka za a rubuta wace rayuwa shekara nawa mutum zai yi, haka kuma za a rubuta ɗan wuta ne shi ko ɗan aljanna, za a rubuta wace ɗiyu hausani, za a rubuta shi ɗan wuta ne ko ɗan aljanna. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar sahabban shi ba, ya ce musu kar su yi aiki. Wannan kuma shi ne nukta ta saɓani tsakanin ahlus sunna wal jama'a da sauran mazhabobi, saboda akwai irin su jabariya da sauransu da mu'tazila wanda suna ganin ɗan adam aikan shi da yake yi kawai Allah subhanahu wataala zalunta shi, saboda Allah ya riga ya kaddara ɗan wuta ne shi ko ɗan aljanna, amma kuma Allah subhanahu wataala ya bar shi yana da aiki yana da wahala. Akwai masu ganin haka, amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masahaban shi kuyi aiki, kowa za a yi sare mishi abinda aka halicce shi a musayar shi. Shi yasa malamai suke cewa aiki sababu ne, sababi ne na mutum ya shiga aljanna. Shi yasa ma idan suka zo fassara imani suke cewa al-imanu qawlun wa amalun wa i'tiqadun, shi imani faɗi ne da harshe da kuma aiki da kuma ƙuduri a zuciya. Idan waɗannan ba su taru babu yanda za a mutum ya zama mai imani, da haka aljanna dole sai mutum ya yi aiki. Shi yasa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana da sahabban shi shela, yana ce musu ku sani cewa lalle kayan saidawa na Allah, lalle hajar Ubangiji sadake gare ka, ala inna silatallahi ghali, ala inna silatallahi jan, ku sani cewa lalle kayan saidawa haja ta Allah madaukakin sarki sadake gare ka, haja ta Allah ita ce gidan aljanna. Allah madaukakin sarki yana gaya mu za a ce mai aljanna, wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun, ku tai ku shiga gidan aljanna wanda aka ganar da ku da ita saboda aikan da ku kasance kuna aikatawa. A wani Allah subhanahu wataala zai ce musu kulu washrabu hanila, ku ci ku sha ku more, kuna masu walwala kuna masu jin daɗi, bima aslamtum fil ayyami khaliya, saboda abubuwan da ku kasance kuna aikatawa a cikin kwanuka waɗanda suka wuce a gidan duniya kenan. Allah madaukakin sarki ya ce inna kadhalika najzi al-muhsinin, lalle mu kama haka ne muke saka ma wanda ya kyautata aiki a gidan duniya, haka muke saka mishi a ranar gobe alkiyama, za mu saka mishi da rahama wanda take mai yawa, za mu saka mishi da gidan aljanna. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mu cewa Allah madaukakin sarki yana gaya mu ahsinu, ku kyautata, inna Allah yuhibbul muhsinin, lalle shi Allah yana son masu kyautata. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mu inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay, lalle Allah madaukakin sarki ya rubuta kyautatawa ala kulli shay, a bisa komi. Yake cewa fa iza qataltu fa ahsinu fitna wa iza dabahtum fa ahsinu dama, idan kuka tashi kisa ku kyautata kisa, mutum ne ya yi laifi za a kashe shi. A shari'ar musulunci ba a kashe shi kisa da wulakanci, a yilin yaki mutum ne kafirai ne suna cuta musulmi, suna takura musu, suna musguna musu, to a shari'ar musulunci musul Allah ya hana da manzon shi da kuma idan kun zo kashe su ku musu kashi na wulakanci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kun tashi kisa to ku kyautata kisa. Shi yasa a shari'ar musulunci idan an zo kisa sai kashe mutum, ana sa wukacin wanda ana kyautata tantayi kowace wukakai za a bugu mutum a baya ga wuyan shi bugu guda inda wata jijiya ce tana cirewa ran ɗan adam ya buga ke na ake bugu kuma mafi yawanci masu bugun zaka ga ana koya musu da wuya ka ga sun yi bugu da wuya suna yin bugu guda za ka ga kai ya bulle ya wuta saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da wanda ya cancanci a kashe shi ma to idan an zo kashe shi a kyautata kisan shi haka abun yanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kun tashi yanka ku kyautata yankan ku idan za ku yi yanka ku ko da wukan ku saboda wannan dabbar da za ku yanka ku hutar da ita kanku ba ta wahala wannan kai matuƙa na tausayi na addinin musulunci shi yasa lokacin da manzo Allah Jibril ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambaye shi mal ihsan yace me yake kyautatawa yace mashi al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak shine ka bauta ma Allah mallake sarki kamar kana ganin shi idan baka ganin shi to shi yana ganin ka ka sa a ranka idan ka tashi zaka salla to gaban Allah ne kake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga al musalli yunaji rabbahu wanda yake salla yana munajati yana ganawa ne da ubangiji shi yau da za a ce zaka gana da sarkinka ya za ka yi sai ka sa kayan da kake tsammani su yi kowane kaya kyawun naka sai ka sa turare duk sai dai ka yi shiga wanda kana sa duk inda zaka kana yi zuwa da wannan shi amma yau da yamma zaka gani idan zai zo sallah lokacin ne bai kula wani yana garaji za a kwana kiran sallar juma'a haka nan zai taura kayan shi na garaji baki kiran kayan da ɗakin shi ma shi hidan da yake kwana bai raya kwanta da shi bai kwanta shi da shi da wannan kaya amma da su zai zo ya gana da ubangiji shi ba mu girmama Allah ma qadarullah haqqa qadri ba mu girmama Allah ba matakan kaddara ba matakan girmama zaka gani ɗaya mu za ya sallah bai damu ba da ya tsaftace shi da shi ɗaya mu zai gana da ubangiji shi bai damu ba da ya sa kaya waɗanda suke masu kyau zai ka sha mamaki har ra'iri kaga wani yana ce ma shi ba ruwan shi idi ta yara ce ba ta yara ce Allah madaukin sarki ne yayi umarni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya bani adam kunu zinatakum inda kullu masjidin wa kullu washrab ya ku yan adam ku doki kwalliyar ku a kowace sallah a kowace zuwa sallah da za ku sa kaya masu kyau ku kwalliya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan idi ya zo yana sa kayan da suka yi kowane kaya kyawun da yake shi don ya je bauta ma ubangiji shi idan ba wai na yara ba ne girmama addinin ka ne amma sai ka gani kuma in za a wajen biki ko wani abokin shi za a yi aure sai ya ɗauka sabon kaya amma bai damu ba za a gaida Allah ya duk kayan da ke da jikin shi ne sa su to balle an ce mishi zai je fara shugaban kasa ka zo ka gani ba mamaki sai ya yi sati sai ya gama da duk wani abokin shi da sani wanda ya iya haɗa macen na kaya ya za a yi kyawu don ya zaɓi kayan da zai sawa amma kuma idan ya tashi ta kara Allah madaukakin sarki zai zo mushi a kowace haya ya gada ma a duk yanda ya gada ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kyautatawa shi ne ka bauta ma Allah kamar yanda yana gani kamar yana gani saboda in kai ba ka gani shi to ka sani Allah madaukakin sarki yana gani wannan shine mutuwar kyautata wasu daga cikin malamai suna cewa kyautatawa shine yin adalci a cikin komai barin duk abin da Allah madaukakin sarki ya umarce ka ya umarce ka da ka bar shi ka bar shi kuma duk abin da Allah ya umarce ka da ka aikata ka aikata shi suka ce wannan shine kyautatawa idan bawa ya kai matuƙa a cikin tuna Allah duk abin da zai aikata sai ya tuna da Allah duk abin da zai aikata zai wayewa ya ga biye koyarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki to wannan shi ne ake ce mu musulmi amma yau zaka gani musulmai za su yi kada a cikin in ma an ce ba musu ba za a yi ƙarya ba zai su yi kada ko za a same su kadan ne za a samu wanda komi yana kokarin ya kyautata komi yana kokarin a cikin komi yana kokarin sai ya kyautata Allah subhanahu wataala ce kyautata lalle shi yana son masu kyautata Allah subhanahu wataala ce kazalika najzil muhsinin haka ne muke saka mu waɗanda suka kasance sun kyautata wajen aiwatar da ibadar da muka umarni ta muka umarce su da ita Allah madaukakin sarki yana ga mu inna rahmatullahi qarib min al-muslimin lalle rahma Allah madaukakin sarki kusa take gewaye take ga masu kyautata ihsani kuma bancin ibada har ihsani a cikin rayuwarka ta yau da gobe wanda kake zama da shi kai mishi mu'amala mai kyau ka kyautata mishi Allah ya yi maka arziki na ƙasa gare ka wanda fuskarin ka baka kyautata musu shi yasa mai kyautata ma mutane mai yawan ba mutane sadaka zaka ji ana ce mishi musulmi yana shi shiga daga cikin musulmi waɗanda suke kyautata wa Allah subhanahu wataala ya ji mu innal ladina amanu wa amilu salihati inna la nudiu ajra man ahsana amala lalle waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari to lalle mu ba mu bayyana ba mu farar da ladan waɗanda suka kasance sun kyautata ayyukansu kenan kyautata aiki yana da kyau ibada duk da zaka kai kokari kai ka kyautata ta daidai gurbin duk abin da zaka yi wanda kana sa ran gobe da kiyama ka same ladan shi to kai kokari kai ka kyautata shi daidai gurbin kada ka dinga yi kana yi kawai yin raba da shi zaka gani wasu yanda suke sallah yana sallah ne saboda ta zama mushi nauyi ya sauke da wuta azumin gama zaka ji mutane suna mungashi a ƙari wuta tsora kwana nawa a gashi kamar wani duci ne bisa kansu to idan ka ga mutum yana ji irin wannan yana bautan Allah kuma yana jin nauyi ta a bisa kanshi malamai suka ce to ya binciki imanin shi malam mai cikakken mai imani duk lokacin da yake bautan Allah daɗin ta yake shi bayan Allah nagari irin waɗannan lokutan idan sun zo kuka suke yi suna ƙara yin ibada saboda suna ganin wani alkhairi zai wuce kuma mun sani ba mu sani ba dukkanmu muna ji cewa lalle wannan wata da muke akwai alkhairi tun daga tsaya za ka ji yanayin garin ka ya sauya za ka ji kai ka tantance yanayin rayuwarka ta sauya komi naka ya sauya kuma yau ana cewa ya ji mace an ga wata sanin mu ne tirar sallah za ka ga mutane sun mara wahala tirar sallah design da ake zaka ga wani zai wuce bai ci komai ba amma kana shi mace ya wuce da azumi ka gani kuma har yana aikin shi yanda ya kamata amma ka jira sallah ka gani an bude bakin amma garuwa ana sha ga komai ana sha in aka kwamsu wata rana sai ka gani kamar je ka gaida wasu wanda kake so ka gaida ba ka iya ina wannan ke nuna wata ne wanda yana tattare da falala yana tattare da ni'ima ba neman zabi ba mai sauri mu kakkaɓe mu yi wace da shi mu huta ba mamaki ba zai ƙara dawowa ba muna raye da haka kowa ya yi ƙoƙari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rajima anfu man arsala alayhi ramadan fa lam yughfar lahu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam yace ya tabi ya yi asara an din mai da hancin shi a cikin kasa wanda ramadan ya iske shi har ya wuce ba a gafarta mishi daka wannan azumi da kake kana shin wahala dama ce taka nemi gafarar zunubanka wanda kai a baya dama ce naka nemi bukatunka duk bukatun da kake da wurin Allah ka neme ta Allah madaukin sarki zai karba ma ka roki Allah kana mai yakinin cewa Allah madaukin sarki zai karba ma insha Allah Allah zai karba Allah madaukin sarki ce wani yau idin bin kalli lalle azaba da halaka sun tabbata wannan rana ga waɗanda suke masu kareta waɗanda suke masu karanta ayoyin shi Allah madaukakin sarki sai ci gaba da gaya muku cewa kulu wa tamattu qalilan innakum mujrimun ku ci ku sha yanzu an kare magana akan makoma ta mutanen sarki an kare magana akan makoma ta mutanen kwarai waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzanni ba su kare ta sai aka zo aka dawo Allah subhanahu wataala sai ya dawo kan kafirai kuma waɗanda suke karye ta wannan ranar da wasu za su shiga wuta wasu su shiga aljanna ranar hisabi ce sai ce musu kulu wa tamattu qalilan ku ci ku sha ku ji daɗi dan kaɗan innakum mujrimun lalle ku maɓarnata ne kenan Allah madaukakin sarki yana gaya musu ne ku ci ku sha a nan duniya kaɗan ne za ku ci saboda shekarun ku ƴan kaɗan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu cewa a amaru ummati ma baina 70 wa 60 shekarun al'umma ta tsakanin 60 ne da 70 kisa zaka gani cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi yawanci suna halaka lokacin da suke da shekara 60 70 mai yawanci zaka gani kadan ne ke wuce haka wanda suka yi sa'a da suke kai 80 gome ya tara haddari dari sai ka samu a cikin unguwa da wuya ka samu natija mai shekara 100 saboda mafi yawanci Allah subhanahu wataala ya gaya manzon shi manzo ya ga mu Allah ya kididdige shekarun wannan al'umma ba su wuce 60 ne 70 al'ummomin da suka gabace mu baya zaka gani wasu has shekara 1000 shekara 2 shekara 1500 shekara 1800 din suke amma mu Allah madaukin sarki sai ya sa shekarun mu ba su wuce 60 70 zaka ga mutum ko ya wuce 70 ko ya wuce 60 to ba cikin jin dadi ba ya suma Allah subhanahu wa ta'ala yana ga mu wannan amiru na kisin mu fa duk wanda muka yi muke shekaru da yawa to zaka gani kuma mun tauye shi a cikin halitta lokacin da mutum ya kai shekara 60 zaka ji umma an ce ya barci gishiri umma an ce ya barci sukari umma bai iya tahiya da kanshi yanda yake so umma bai iya rugawa da ku ko kuma zaka gani duk sahiya akwai kwayoyin magani da sai ya watsa su cikin baki ya sha rayuwa ne Allah subhanahu wa ta'ala ya nakasar da shi ko da ku yana sai yana gudanar da lamuran shi amma ba dai yake bar shekarun shi na baya shi yasa Allah madaukakin sarki yake ga waɗannan kafirai ku ci ku sha lokaci ne dan karami duniya ce wanda za ku rayu a cikin ta sannan kuma ku iske ku innakum mujrimun lalle ku mabarlata ne saboda kafircin ku da ku kasance kuna yi da kuma karyata manzannin Allah da ku kasance kuna yi dan haka dukkan wannan jin dadin da za ku duk duniyar da ke gare ku da jin dadin da za ku to na dan kan karamin lokaci na nan duniya ne ku ci ku sha ne ku more kuna mutuwa kuma za ku kasance cikin azaba a Allah madaukakin sarki ya tadi aljata da alkiyama kuma ku kasance cikin yawa Allah subhanahu wa ta'ala na ga mu kul tamattu ku ji dadin ku fa inna masirakum ila an lalle makomaku ya zuwa ku gani wannan a kafirai ke wanda ya mutu bai imani da Allah ba duk dadin da yake duniya yasa zaka gani kafirai suna jin dadin duniya Allah subhanahu wataala ya yalwata musu mun gani mun gani ba dai ba biyu saboda duniya ba komai take wurin Allah da wani abu take wurin Allah da ko ruwa ba za su sha a ciki ba Allah barkatu manzo Allah ya ga mu lokanat dunya tazinu janaha bauda ma saqal kafiru minha sharbata da kafiri ko kofi guda na ruwa ba zai sha ba da a ce duniya tana da wata daraja amma rashin ba ta da daraja Allah madauki sarki ya san jin dadi ne dan kadan a koma wurin shi a sha wahala wanda take mai dorewa shi yasa yake barin su shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mu ad-dunya sijnu duniya kaso ne na mu'mini wa jannatul kafir aljanna kafiri ce ta ka duk dadin da zaka ga yana shi shi aljanna shi ce ana an gabato mushi da lahira shi ce an kawo mushi da duniya aljanna shi ce aka bashi na duniya idan ya mutu kuma ranar gobar kiyama bai da rabo zai kasance a cikin azaba wanda take har abada shi yasa Allah subhanahu wataala yake ga mu zarhum ya'kulu wa yatamattau wa yulhimul amal fa sawfa ya'lam kabar su su tishi sa wata ya gewe sai ta tsammani nan gaba nan gaba amma da sannu kuma za su sani za su mutu su iske mura da gobar kiyama mukama su kama wanda yake mai tsare ne Allah subhanahu wa ta'ala yana ga mu matiko fadila summa nadarru ila azabil qadis mujiyar da su dadi wanda yake dan kadan ba su kudi ba su motoci ba su mata su yi duk abin da suke so a duniya zaka gani sun kai matsayin da babu abin da suke so a duniya wanda ba su da shi Allah subhanahu wa ta'ala ce mujiyar da su wannan dadin ne dan kadan su cuta mu bayan Allah duk inda ba su yarraba duk inda ba a bar ayin su ba su zo su sa yaki ciki su zo su tada hankali a zo a yi ta tashin hankali a yi ta abubuwa ga sunan wanda ba jin daɗi su hana mutane su kuni su hana mutane rayuwarsu su kuma suna can suna rayuwarsu mai daɗi a ƙasashen su Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku bar su mu matiuhu qalilan muna jiyar da su wannan daɗin ne na lokaci wanda ke ɗan kaɗan daidai lokacin da za su yi rayu a gidan duniya ne baya wannan kuma za mu ta sakiriyoyinsu da ƙarfi ya zuwa a saba wadda take mai tsanani Allah subhanahu wa ta'ala ce wani yau mai idin lil kadiri azaba da halaka sun tabbata a wannan ranar ga waɗanda suke masu ƙaryata annabawa Allah madaukakin sarki waɗanda suke masu ƙaryata abinda Allah madaukakin sarki ya aiko annabawa da shi wa idza qila lahum qawlan Allah madaukakin sarki yake ga mu cewa sun kasance a gidan duniya idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku musulunta ku yi sallah ba su yin sallah idan aka ce musu ku yi sallah ku yi ibada ba su Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan an ce musu sallah ba su yin sallah. Malamai suka ce anan Allah subhanahu wataala ya kira sallah da ruku'i ne, saboda ruku'i rukuni ne daga cikin rukun sallah, gimshiki ne daga cikin gimshikan sallah. Idan kana sallah kan wancan ruku'i, to ko da ka kai goshi kasa ne sai ka dawo ka kai wannan. Idan kan rasa ruku'i ka rasa raka'a, idan kuma kan rasa raka'a a cikin sallah wanda take da raka'a uku ko huɗu ko biyu, ka rasa wannan sallah ne bai bata cika ba. Sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana da ya yi sallah, sai da ko da raka'a bi sai sallah, ko da sallama sallah akwai wani sahabin shi sujjade, sai tambaye manzo Allah, ya rasulullah a kusiratus salat am nuqsat, ya manzo Allah kai rabkaduwa ne a sallah ko ko an rage ka? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya tambaye ya waiwayo ya tambaye sahabban shi, yace musu a sadaka zuriyade shin zuriyade ne yayi gaskiya sallar da muka yi bata cika ba? Suka ce eh, raka'a bi ce muka yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan ba kamdu bai yi ba, ba da bai tashi yayi ya ciko wannan raka'a bi kin na yayi kamdu daga baya. Kenan wannan ke nuna duk wanda ya rasa raka'a a cikin sallah, ko da ya mance ya kai gida ne, to ya dawo ya sake wannan raka'a, ko kuma in ya ga lokaci mai tsawo to ya sake wannan sallar baki. Suka ce shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa idza qila lahum qul la taqum, idan aka ce musu su yi sayyi su yi rukuni ba su rukuni. Allah subhanahu wataala dama a wani wurin yana itlaqin khas yurid bihi a ana Allah bai yi sarki ya itlaqin rukuni ne, amma yana da yin sallah. Sun kasance idan an kira su a lokacin idan manzo ya kira su zo su dinga yin sallah ba su yin sallah, kamar yadda ke gaya muku a wannan yau wa qarkan yurid awnayn as-sujud wa usalim, sun kasance ana kira su ku zo ku yi sujada. Wannan gabobin namu ba a yi ma kowa sujada da su kuma Allah, ku zo ku bauta ma Allah, suna nami lahiya da amma sun ki. Allah madaukakin sarki yake gaya mu za a tambaye su ma salaka ku fi sama, ya ku kafirai me yasa ku a cikin wutar sama? Za su ce lam nakum minal musallin, ba mu kasance daga cikin masu sallah ba. Wa lam nakum tu'imul miskin, ba mu kasance ba muna ciyar da miskinai. Anan malaman usul suke cewa ma kafirai ana musu mukhataba idan Allah subhanahu wataala yayi magana akan abubuwan shari'a wajibci Allah subhanahu wataala, to duka kowa yana shiga ciki, da kafiri da wanda ba kafiri. Allah subhanahu wataala da ya umarci mu yi sallah, dukkan ɗan adam ne sun shiga ciki. Kafiri ya ƙi yin sallah ne saboda bai imani ba, don haka Allah madaukakin sarki zai kama su da laifi, zai zarge su a alkiyama ya sa su ta jahannama saboda ba su kasance suna sallah ba. Shi yasa idan aka tambaye su bisa me yasa ku a cikin wuta, sai su ce lam nakum minal musallin, ba mu kasance daga cikin masu sallah ba, tare da cewa ba su yi musu ba su yi imani ba, ba su karɓi ma addinin ba, amma rashin yin sallar su da rashin yin imanin su ya ja musu an jewa su cikin wuta. To balle musulmi kuma wanda ya karɓi musulunci ya zo ba ya sallah. Shi yasa wasu daga cikin malamai suke cewa wannan aya dalili ne akan waɗanda suke cewa tariku salatu kafir, wanda yake barin sallah kafir. Suka ce gashi Allah madaukakin sarki ya gaya mu, ya ce musu kulu wa tamattu qalilan innakum mujrimun, ku ci ku sha lokaci dan kaɗan, lalle ku mutanen banza ne, lalle ku mujrimai ne saboda kuna kafirce mu ayoyi. Ya ce wa idza qila lahum ruku'u la yaqu, yace idan an ce musu yi sallah ba su yi sallah, sai kenan rishin yin sallah su kama. Da kuma can da yace ma sadaka ku fi sama, qalu law nakum min musallin, rishin sallar su ya ya musu an sa su cikin wutar jahannama. Shi yasa malamai suka ce ko musulmi idan ya bar sallah to ka hudu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al ahlu alladhi bainana wa bainahum salam faman tarakaha faqad kafara, bambanci da ke da kai tsakanin mu da kafirai shi ne sallah, duk wanda ya bar sallah ya kafirta. Duk da malamai sun yi sabani cewa ya kafirta ko kuma bai kafirta, amma mafi yawancin malamai sun dai kan cewa wanda ya bar sallah ya bar ta bai yin ta kwata-kwata ba tare da wani uzuri ba, kawai bai yin sallah, to ko da ya ce shi musulmi ne ba musulmi ba ne kafin. Da haka ya koyan uwa masu albarka, shi yasa babu abunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni a bigiya a kan shi, tare da cewa ba su balaga ba, nauyi bai hau kansu ba, amma ya ce a bige su da shi sai sallah. Ya ce muru auladakum bis salati bi sab'in wa dribuhum alaiha bi ashr, ubangiji ya umarci diyan ku da yin sallah tun suna da shekara bakwai. Idan suka kai shekara goma kuna sa su sallah ba su ku bige su, saboda me? Saboda duk wanda ya tashi bai saba yin sallah ba za ta yi mishi nan. Wa inna hala kabiratu illa ala lalle illa ala fashi lalle ta sallah tana da nauyi sai ga wanda suke yin sura. Kuma duk wanda ya kasance bai sallah, kenan ka gani daga kasance ana tattaunawa a kanka, kawuri ne kai ko musulmi, ka kulayya kai ne. Babu malamai ba su yi sabani ba kan suna ci na cewa kawuri ne shi ko musulmi. Dukkan malamai sun yi tufaki kan cewa musulmi ne amma bai san Allah. Ba su yi sabani ba kan mai cin riba, kawuri ne shi ko musulmi. Dukkansu sun yi tufaki kan cewa musulmi ne amma bai san Allah. Duk wani fasikanci da mutum ke yi, malamai ba su ce kawuri ne shi, ba su yi sabani ba amma sallah. Malamai suka ce duk wanda ke bayyana to ya bar musulunci, saboda hadisai ke da kwai da ayoyi waɗanda sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayoyi na Al-Qur'ani wanda suke nuni cewa lalle duk wanda baya wannan sallai to ya kama hanya ta waɗanda suke kafirai. Allah madaukakin sarki ce idan an ce musu lokacin a gidan duniya to yi sallah, ba su yin sallah sai su ga an takura musu wancan ladan ma haushi yake ba su, da sun yi ƙarin mikro sai sun zage shi, da sun yi ya taɓa mikro sai sun zarge shi, ya sha musu kai da sallah kuma su musulmi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce manzo kamar su ci su sha su mori a gidan duniya na lokaci ne dan kaɗan za su mutu ranar gobe da kiyama. Allah ya dinga yadda suka cikin azaba. Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa mu'minu illa liya'budullah mukhlisina lahu dinan hunafa wa yuqimu as-salata wa yuti zakata wa dhalika dinul qayyim. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bai umarce Adam ba, bai umarce su da komai ba, sai dai su bauta, sai dan su bauta ma Allah, suna masu tsarkake addini gare shi, suna masu miƙa wuya gare shi. Allah subhanahu wa ta'ala sai ya biyo da mi ya ce wa yuqimu as-salata, tsayar da sallah, wa yuti zakata kuma su ba da zakka, za wa dhalika dinul qayyim. Da aka sallah rukuni ce na biyu ba cikin rukunin musulunci. Idan an ce rukuni a cikin ibada, malaman fiqh suna cewa rukuni shi ne wanda da ya wada ta wannan ibadar babu ita. Babu ita. Da ka bar rukuni a cikin sallah ba kai rukuni ba to ba ka da wannan sallah. Da ka bar ɗaya daga cikin rukunin hajji, kai je hajji ba kai tawafi da Ka'aba ba to ba ka da hajji. Ko kai je hajji ba kai sa'i ba bayan safa wal marwa ba ka da hajji. To irin waɗannan kamar azumi ne, kai azumi ka ci tuwanka, ka san kai kanka ka ba ka da hajji. Allah madaukakin sarki ya zashi ma musulunci ya rage shi kai, wanda bai cika sai mutun ya cika su yana daga cikin wannan rukunin sallah. Malamai suka ce duk wanda ya bar ɗaya daga cikin waɗannan rukunin ya bar musulunci. Idan mutun ya walwale kalmar shahada shi ya bar musulunci. Idan mutun bai sallah ya zama kawu. Idan mutun bai ba da zakka shi ma ya zama kawu. Abu Sadiqu da fahimta ta Abu Bakar Siddiq radiyallahu yake cewa wallahi لو منعوني قال كانوا يعدونه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على من لوكاشن da manzo Allah ya rasul wasu suka ki hana zakka. Abubakar yayyake su da musulman musulunci guda ba zai yayyake su ba, yayyake su saboda yana ganin duk wanda ya hana zakka yace zai yayyake wanda ya bambance tsakanin sallah da zakka, yace saboda zakka haƙƙi ne na Allah subhanahu wataala dole sai an yanke shi. Haka haji duk wanda Allah subhanahu wataala ya ba dama ya bashi kuɗi ya bashi lahiya bai ta yi aikin haji ba to shi ma wannan yake cikin musuluncin shi. Rukunai ne guda biyar bayan da za a yi katsai da wani kamar guda duka sai ka cika su ne musuluncin kai ke cika ka cika cikakken musulmi. Sallah tana daga cikinsu. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake gaya wa kafiran nan sun kasance idan an ce musu su yi sallah ba su yi sallah. Wayal yawma'idhin lil mukadzibin, azaba da hadaka sun tabbata a wannan ranar ga waɗanda suke masu karyatawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun, da wani irin zance, da wani irin labari ne bayan wannan labarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya zanu mun baki da yi, da ma wanda ya zo kayan wannan sura duka da wani irin zance ne za su yi imani idan ba su yi imani da wannan ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya kai matuka a cikin wannan sura da muka karanta. Kun gani yadda Allah ya kai matuƙa wajen kawa makafirran nan mushi, ya kai matuƙa wajen ba su tsoro, ya kai matuƙa wajen ziya musu kunne, ya kai mataka wajen faɗaitar da su da cewa su zo su yi imani, su zo su riƙi abinda manzo ya zo da shi. Allah subhanahu wataala ya kai mataka wajen kawo musu gushoyi waɗanda ga su nan suna rayuwa da su, ya gaya musu ayoyi na ga su nan wanda ya dace su yi imani. A ƙarshe Allah subhanahu wataala sai ya rage su da mamaki, ya ce idan waɗannan mutanen ba su yi imani da wannan labarin ba, ba su yi imani da wannan alƙur'anin ba, ba su yi imani duk da waɗannan gushoyin da muka rubuta musu ba, to da wani irin labari ne, da wani irin bayani ne suke so a gaya musu su yi imani? Kamar kai ne ka zo ka dinga ba mutum labari, duk wata hujja da kake da ita ka kawo mishi ita ka aje mishi, amma duk da haka nan ya kau da kai ya karanta, za ka ce to wai shi wani ne yake so ya yi mishi? Za ka yi mamaki saboda ka tsayar mishi da hujja. Shine Allah subhanahu wa ta'ala ya musu fa bi ayyi hadisin fa la yu'minun fa bi ayyi kalamin fa la yu'minun illa bi yu'minu. Da wani magana ne za su yi imani bayan kun ba su yi imani da wannan alƙur'ani ba, dan menene za su yi imani? Wace irin magana ce za a zo musu tare da cikar gaskiyar alƙur'ani, tare da ƙararar shi wujuyoyin shi duka alhini suke? Allah subhanahu wa ta'ala yana da wani asdaqu min Allahi hadisa, babu wanda ya kai Allah gaskiyar zance, babu wanda ya kai Allah gaskiyar labari. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su labari wanda yake mai gaskiya, ya ba su labari wanda yake karara. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mutum walaila laylu hakan hari wushuji da haske wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya barmu a wajen shi shine na alqur'ani da sunna shi yake cewa rana kamar dare take, daren kamar rana yake, tsaba hasken wannan wushuji, tsaba yanda suke karara. Allah subhanahu wataala ya ce to idan ba su imani wannan alqur'anin ba, ba su bi shi ba, to da menene za su yi imani? Allah subhanahu wataala yana gaya mu Allahu allazi nazzala ahsanal hadith kitaban mutashabiha masaniya taqshaqiru minhu juludul ladzina yakshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilhu fama lahu min hadi. Allah subhanahu wataala ya ce shine wanda ya saukar da mafi kyawun zance kitaban mutashabi alqur'ani wanda ayoyin shi wasu na kama da juna, masaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakshawna rabbahum, wanda tsiga jikin waɗanda suke tsoron Allah take tashi idan ana karanta ayoyin shi. Allah subhanahu wataala ya sa shi ya kasance masani, zai bada labarin mutanen banza, ya bada labarin mutanen ƙwarai, ya bada labarin annabawa, ya bada labarin mabiyansu, ya bada labarin waɗanda su gaskanta, ya bada labarin makaryata, ya bada labarin talakawa, ya bada labarin masu arziki a ciki, ya bada labarin al'ummomin da suka gabata, kuma ya bada labarin al'ummomin da suka biyo baya. Allah subhanahu wataala yake gaya mu zukatan waɗanda suka yi imani, zukatan waɗanda suka karɓi wannan alƙur'anin suna yin taushi, suna yin sauƙi saboda ambaton Allah, saboda ambaton wannan alƙur'ani. Allah subhanahu wataala ya ce wannan alƙur'ani shiriya ce, ya hadibihi man yasha, yana shiryar da wanda ya ga dama da shi, wa man yudlilhu fama lahu min hadi, duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya ɓatar da shi to bai da wanda zai shiryar da shi. Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mu tilka ayatun lahi natluha alayka bil haqq fa bi ayyi hadithin ba'da Allahi wa ayatihi tu'minun, wannan ayoyi ne na Allah muke karanta maka su da gaskiya ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to da wani irin zance ne da kuma ayoyin Allah bayan waɗannan ayoyin kafirai za su yi imani ba? Wanda bai imani da alqur'ani ba, wanda bai qur'ani bai zama mishi waraka wa dukkan matsalolin shi, wanda alqur'ani mai girma bai zama mishi ba abun bi a cikin tayyid da lamurran rayuwar shi, to babu wani abu da zai zo ya zama mishi waraka. Yasa zaka gani sun da yawa mutane suke wama suke wahala saboda mun bar Allah, duk lokacin da muka yi nisa da Allah shi kuma Allah lokacin yake zari hannun shi a cikin lamurran sai ya bar kowa ya yi iyawar shi. Yasa Allah maɗaukakin sarki sai ya bar ko matsatsalun mu da ake ta fama da su na tsaro, duk mun bar Allah ne, mun bar shari'ar shi, mun bar alqur'anin shi, muna ganin alqur'anin shi bai isa ba ya tayyar da lamuran rayuwar mu. Allah subhanahu wataala sai ya bar mu da abubuwan da muke ganin sun isa su tayyar da lamuran rayuwar mu, su tayyar da su mu gani. Shi yasa muke wahala, kullum muke shan wahala, kuma wallahi za mu dawo cikin wannan wahala matuƙar ba mu koma ga Allah. Allah madaukakin sarki ya gaya mu tansurullahi nasru وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. Allah subhanahu wa ta'ala yayi alƙawari zai ba mu kasa, zai ba mu gadin kasa, zai ba mu tankili, ya ba mu mulkin kasa, ya ba mu arziki, ya ba mu tayyar da gudanar da duniya baki ɗaya kamar yadda yabba wanda suka gabace. Ai yayin duniya musulmi ne ke tayyar da ita, ai yayin duniya baki ɗaya ta maliki guda gare ta, sarki guda gare ta, khalifa guda gare ta, wanda kuma musulmi suke juya duniya yadda suka ga dama, su suke duk abin da suka ga dama a cikin duniya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yayi alƙawari kuma zai maida mu wannan duniya haka, amma da sharadi, idan mun bauta mishi shi kadai, mun yi bauta yadda ya umarce, mun yi ruku da littattafan shi, mun yi ruku da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya so da shi. Wannan kuma shi ne ƙarshen suratul musallat, abin da mun karanta daidai. Allah madaukakin sarki ya ba mu lada, kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana. سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.